الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar talata. A yau muna tara ga watan Rajab, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace ma 31 ga watan 1 shekara ta 2023. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Sharh Sunnah na Ash-Shaykh Al-Imam Abu Ibrahim Ismail ibn Yahya ibn Ismail Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Ba laifi kafin darasi na yau, idan da tambayoyi suna iya gabata. Shafa fuska bayan mutum ya yi addu'a, shafar fuska bayan mutum ya daga hannu ya yi addu'a bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisin da ya zo a kan haka hadisi ne dhaifi, yani ko hadisi ne dhaifi. Iya abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine daga hannu, daga hannuwa a wajen addu'a. Balma hadisin da ya zo akan daga hannu a wajen addu'a hadisi ne mutawatir, kusan sama da sahabi 100 suka rawaito cewa sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na daga hannuwansa idan yana addu'a. Wannan daga hannuwa a wajen addu'a ladabi ne daga cikin ladubbanta, kuma sababi ne wanda yake na samun karbuwarta a gun Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi sahihi. Zan Allah yake faɗa, inna Allah ta'ala hayyun karimun yastahyi min al-'abdi idha rafa'a ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifran kha'ibataini aw kama qala. Zan Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa, yake cewa lalle Ubangiji mai girma da daukaka, mai matukar kunya ne, kunya wadda ta dace da girmansa, kuma mai karamci ne, yana jin kunyar bawansa idan ya daga hannuwansa ya roke sa ya dawo masa da hannuwansa wuhi ba tare da ya karba masa ba. wannan hadisi yana tabbatar mana daga hannuwa a wajen addu'a sababi ne na samun karbuwarta. Haka hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake mana bayanin cewa inna Allah ta'ala tayyibul la yaqbalu illa tayyiba wa inna Allah amara almu'minina bima amara bihi almursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan wa qala ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum thumma dhakara ar-rajula ash'afa akbar yudilu safar yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rabbi ya rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. A wannan hadisi mazala sallallahu alaihi wasallama yake mana bayani game da wani mutum wanda yake tsawaita bulaguro, wanda bulaguro sababi ne daga cikin sababa na samun karbuwar addu'a, kuma sannan sifarsa shi wannan mutum ash'as ne akbar, mabirkicin gashi, mafi ƙura-ƙurar jiki. Sai ya ce ya muddu ya daihi ila samani, yana miƙa hannuwansa izuwa sama, yana faɗa yana ya rabbi ya rabbi, ya ubangiji na, ya ubangiji na, ba ni kaza, ya ubangiji na, kare ni game da kaza. Manzo Allah ya ce wa mad'amuhu haramu, abincinsa haramu ne, wa mashrabuhu haram, abin shan sa ma haramu ne, wa malbasuhu haram, tufafin sa ma haramu ne, wa ghudhiya bil haram, manzon Allah ya ce ya koshi da haram, ma'ana da ita yi rayu, ta yaya za a karba masa addu'a. Wanda wannan yana tabbatar mana cin haram yana daga cikin mawani ustijabati du'a, abubuwan da suke hana samun karbuwar addu'a, cin haram. Domin shi wannan bawan Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ambata mana duk wasu sababba na samun karbuwar addu'a ya hada su. Abu na farko, gashi yana tsawaita bulaguro, duk wanda yake cikin halin bulaguro idan yayi addu'a Allah yakan karba addu'arsa, addu'a ce karbabba, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada, yake cewa salasu da awati mustajabatu la shakka fihinna, addu'o'i uku manzo Allah yace karbabbu ne, babu kokonto game da karbuwarsu. Farko sai yake fada yace da'awatul walidi li waladihi, addu'ar mahaifi ga da. Na biyu sai yace wada'awatul mazlumi, da addu'ar wanda aka zalunta. Na uku sai yace wada'awatul musafir, da addu'ar matafi. To kaga wannan bawan Allah ya hada wannan waɗannan sababba, abu na farko bulaguro, sannan abu na biyu gashi ash'as akbar, an gane ku, wanda sifa ce wanda take ta bayin Allah na gari, kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallama yake fada rubba ash'asa akbar madfu'in bil abwabi law aqsama ala Allah la abarra, da yawa mutum wanda yake mabirkicin gashi mai ƙura-ƙura, wanda ake tunkuɗe shi, ake kore shi daga gabarin kofar gidaje, in ya zo kofar gidanka sai ka ce me kake nema a nan, manzo Allah ya ce irin wannan inda zai ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala magiya, Allah sai ya cika masa magiyar shi. Idan ya ce ya Allah sai kai kaza, na roke ka sai kai kaza, Allah ba zai sanya shi kafara sai ya aikata wannan. To gashi shi wannan bawan Allah ash'as akbar. Sannan sababi na uku, ya muddu yadayhi ila samai, ya daga hannuwansa zuwa sama. Sababi na hudu, ga yayi tawassuli da sunan Allah Ar-Rabb, wanda tawassuli da suna daga cikin sunayen Allah sababi ne na samun karbuwar addu'a, kamar yadda yace mana walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. to dukkan waɗannan ladabba hudu sababba hudu na samun karbuwar addu'a ya hada su sai dai kash menene ya hana addu'ar sa ta karbu ya kange tsakaninta da Ubangiji subhanahu wataala shine cin haram da yake cin haram sababi ne wanda yake hana samun karbuwar addu'a dole mumini ya tsarkake abincinsa ya tsarkake cinsa da shansa da sauran al'amuransa na yau da gobe idan yana so Allah subhanahu wataala ya karbu addu'ar sa dan haka dai a takeice daga hannu shine ya tabbata a sunna idan mutun zai yi addu'a ya daga hannuwansa daga hannuwan kuma akan yi su dabura da kafada haka an gane ko sannan kuma game su ake tafukan hannun kuma ya zamanto cikin tafukan hannun sun kalli sama in ka gama addu'a sai ka sauke hannuwanka ba shafar kirji ba ko shafar ba shafar fuska ba ko shafar kirji bayan mutun yayi addu'a baya da asali a cikin sunna shi hadisin shafar fuska hadisi ne dhaifi shafawa a kirji wannan kwata-kwata baya da asali a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke shafawa a kirji naji wani malamin su yana fada cewa wai ai ka san idan mutun ya daga hannuwansa yana addu'a Ubangiji subhanahu wataala yakan zuba masa wani haske a cikin tafukan hannuwa in yana shafa huska to wannan haske yakan makautar da shi shi yasa suke shafawa a kirji shi yasa Al-Hafizul Munawi Allah ya ji kansa a cikin littafin Safaidul Qadir sharhi ne na Al-Jami'us Saghir yake fada da yazo a karkashin sharhin wannan hadisi sai yake cewa ai ba wanda yake shafa kirji bayan addu'a in banda jahili ngani ko in banda jahili yace ba wanda yake shafa kirji in yayi addu'a domin shi hadisin da yazo akan cewa yake cewa idza sa'altumullaha fas'aluhu bi buduni akufikum wa la tas'aluhu bi zuhuriha thumma la tarudduha hatta tamsahu biha wujuhakum Al-Hafiz Al-Munawi a cikin wannan littafi nashi Faidul Qadir yace wannan hadisi sanadin sa musalsal ne bil majahil akwai marwayata wadanda suke kwata-kwata ba a san su ba dan haka dai a takeice hadisi ne dhaifi na shafar fuska bayan wato addu'a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da bayani akan abin da ya shafi wata mas'ala daga cikin mas'aloli na aqida wadda malam ya tabo mana da ita ya tabo mana ita wato a cikin wannan littafi bayan ya fada cewa khalaqal khalq itace kenan mas'ala ta imani da mala'iku kamar yadda ya fada yake cewa khalaqal khalqa bi mashi'atihi an ghairi hajatin kanat bihi Ubangiji subhanahu wataala mai girma da daukaka ya halicci halittunsa gaba daya bi mashi'atihi da sansa da nufinsa an ghairi hajatin kanat bihi ba dan wata bukata da take tare da shi an gane ko wai ba dan yana bukatar wani abu akun agun wato halittunsa ba Ubangiji ta'ala mawadaci ne wadata wadda ba ta da iyaka kuma ba ta da farko ba ta da ƙarshe wadatar da tawaya kwata-kwata ba ta riskarta kamar yadda ya tabbatar mana cewa shi mawadaci ne mai matukar wadata wadata wadda ta kai matuka wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara Allah shine mawadaci ku ne talakawa mabukata haka kuma ya faɗa a cikin suratul Fatir, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid, yake cewa ya ku mutane antumul fuqara'u ila Allah, ku kune mabukata zuwa ga Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid, Ubangiji ta'ala shine mawadaci mai matukar wadata, alhamid kuma shine abin yabo, in ma ba ku yabe shi ba yana da bayi na musamman wanda ba sa fatara game da yabansa. Don haka tafiyar da halitta gaba daya wannan ba zai rage Allah subhanahu wa ta'ala da komai, domin baya bukatar komai a wajen kowa. Mi annabi Musa alaihi salam ya faɗa ga mutanansa koma can cikin suratu Ibrahim, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allaha laganiyun hamid, yace ya ku mutane na, yace da za ku kafirce da duk wanda yake doran ƙasa gaba ɗaya ya kafirce ma Allah, to ku tabbata cewa Allah mawadaci ne mai matukar wadata kuma abin yabo ne. Kafircin kafiri baya rage shi da komai, kamar yadda imanin mumini baya dada shi da komai. Bayani ya gabata hadisin Abu Zar wanda ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Ubangiji mai girma da daukaka, Ubangiji ta'ala yake cewa ya ibadi innakum lan tablughu nafa'i fatanfa'uni wa lan tablughu durri fatadurruni, ya ku bayi na kusan da cewa gaba ɗayan ku ba ku kai matsayin amfanar da ni balantana ku amfane ni, ba ku kai matsayin cutar da ni balantana ku cutar da ni. Ibadar mai ibada amfaninta yakan dawo kan shi tun a nan duniya kafin makomarsa lahira. Haka kafircin kafiri da butulcin wanda yake butulu, wanda ya bijire ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wato ukubar kafircinsa zai same shi tun daga nan duniya kafin makomarsa lahira, bai rage Allah subhanahu wa ta'ala da komai. Shi yasa ya ajiye mana ka'ida, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha, in har kun kyautata kusan da cewa kanku kuka kyautata ma, in ku kuka mugunta aiki to ku tabbata ukubar mugunta aiki na kanku, ba ku rage Ubangijinku da komai. Man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa alaiha wa ma rabbuka bi ghallamin lil abid. To shi yasa anan malam yake cewa kala kalqa bi mashi'atihi an ghairi hajatin kanat bihi, Ubangiji ta'ala ya halicci halittunsa wannan da mashi'arsa, sansa ne kuma nihinsa ne, ba dan wata bukata da take tare da shi game da halittarsa. Ai shi yasa can karshen suratul Isra yake cewa wa qulil hamdulillahi allazi lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira, yace wa qul ka fada ka ce alhamdulillahi allazi, dukkan dangi na yabo a sama ko a ƙasa a duniya ko a lahira cancanta ne ga Allah, allazi lam yattakhiz waladan, wanda kwata kwata bai rikida ba, wa lam yakul lahu sharikun fil mulki, kuma ba shi da wani abokin tarayya a cikin mulkinsa. Halittun da suke cikin sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu gaba ɗaya mallaka ne ga Allah subhanahu wa ta'ala, shi ya halicce su, bayinsa ne kuma mulkinsa ne. Sai ya ce wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli, ba shi da wani mataimaki saboda ƙasƙanci, cewa yana buƙatar wani ya kula masa da wani ɓangare kaza, Allah bai riki ba wani waliyi, ma'ana wani wanda yake mataimaki, anan ma'anar wali shine nasir, Ubangiji ta'ala bai riki ba wani mataimaki saboda ƙasƙanci da kasawa da gajiyawa, cewa wani daga cikin halittunsa su kama masa gudanar da mulkinsa. Kamar walillahi almathalul a'la, kamar yadda mu bayinsa ƴaƴan Adam baka isa ba, wai ba ma shugabancin kasa ba, ba shugabancin gari ba ka zama gwamna, ba ma na unguwa ba ka zama barima, kai hatta da shugabancin cikin gidanka dole sai an samu wanda ya kama, wanda suka kama maka. Jagoranci na cikin iyalinka baka isa ba ka gudanar da shi, dole sai an kama maka. Dan haka duk shugaban kasa yana buƙatar mataimaki, yana buƙatar ministoci, ministoci suna buƙatar wasu ƙasa da su, kowa yana buƙatar na ƙasa da shi. To wannan abin da ya shafi bayi, amma Ubangiji Ta'ala shi kadai yake gudanar da lamarin halittunsa gaba ɗaya tun daga sama har zuwa ƙasa, kamar yadda ya faɗa yudabbirul amra minas sama'i ilal ard, shi yake gudanar da al'amuran na bayi gaba ɗaya tun daga sama har zuwa ƙasa. Dan haka walam yakul lahu waliyyun minadh dhulli, sai ya ce wa kabbirhu takbira, ka girmama Ubangijinka matukar girmamawa. Shi ne malam sai ya faɗa, sai ya ce wa khalaqal mala'ikata jami'an liqa'ati, Ubangiji Ta'ala ya halicci mala'iku gaba ɗayansu saboda yi masa da'a. Takanas, waɗannan bayi Allah ya halicce su domin tsantsar yi masa da'a, don haka su mala'iku ba sa saba ma Ubangijinsu, ba sa gaban kansu su aikata wani aiki ko su faɗi wata faɗa sai idan Allah ne ya ba su umarni, kuma duk abin da Allah ya sa su ba sa saba masa. Kamar yadda ya faɗa, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الشاهد لا يعصون الله ما أمرهم. سو ملائكو باسا ساب أما أبنجين سو أبندي أمر جيز ويفعلون ما يؤمرون إيا أبند أكو أمر جيز أكو جيز يشي سكي. An gane ko, su ba sa azarbabi su wuce makadi da rawa, a iya in abinda aka ce su yi shi suke yi, kuma su ba sa sabawa. Kuma haka can cikin suratul anbiya Ubangiji Ta'ala ya ce bal ibadun mukramuna la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun, da yace wa qalu takhadha ar-rahmanu walada subhana bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mushrikai suka ce sarki ar-rahman ya riki da, sai yace subhanahu sarki ya tabbata gare shi, matsayin sa ya wuce riki da, sai yace bal ibadu mukram, bari dai waɗanda kuke dangantawa zuwa gare shi cewa ƴaƴansa ne, domin su mushrikai suna faɗa wai mala'iku ƴaƴa mata ne na Allah. An gane ko? Shi ne can Allah ya ce wa ja'aluna lillahi ma yakrahuna, suna sanya ma Allah abinda su suke ki ƴaƴan mata, ƴaƴa mata. To shi ne ya ce bal ibadun mukramuna, sanadi su mala'iku bayi ne waɗanda suke ababen karramawa, masu daraja, masu matsayi a fadar Allah. La yasbiqunahu bil qawli, ba sa rigayar Ubangijinsu da wata faɗa, su faɗi wata faɗa ko su aikata wani aiki ba tare da an ba su umarni ba. Wa hum bi amrihi ya'maluna, su da umarnin Allah suke aiki, iya abin da yace su yi shi suke yi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, kuma Ubangiji Ta'ala yana sane da duk abin da ke gaba gare su da abin da ke bayan su. Wala yashfa'una illa liman irtada وهم من خشيه ربهم وهم من خشيته مشفقون. To shine dai a takaice anan yace wa khalaqal mala'ikata jami'an liqa'atihi, Ubangiji Ta'ala ya halicci mala'iku gaba daya saboda yi masa da'a. Wajaba lahum ala ibadatihi, kuma ya halicce su, ya cuda halittar su ala ibadatihi, akan bauta, akan bautarsa. An gane ku? Su ba sa fatara game da bautar Allah,
kamar yadda mu ƴaƴan adam muke fatara game da bautar Allah mutun ya shagala da wasu lamurra na duniya daidai da kyautawar ido su mala'iku ba sa fatara a cikin ibada suke kamar yadda Ubangiji ta'ala yake fada a can cikin suratul anbiya an gane ko Ubangiji ta'ala yake cewa yusabbihuna layla wan nahara la yafturuna mala'iku suna tsarkake Ubangijin su tsawon dare da yini la yafturuna ba sa yankewa daidai da kibtawar ido ba sa fatara yadda lumfashi yake fita daga jikin mu wanda lumfashi in ya tsaya ba yadda za a yi rayuwarka ta dure to haka mala'ikun Allah kamar yadda muke lumfashi haka ibada take gare su ba sai kamar yadda dan adam baya fatara game da lumfashi ya ringa yankewa to haka su ma ba sa yankewa game da bautar Allah sai yace faminhum mala'ikatun bi qudratihi lil arshi hamiluna daga cikin su su mala'iku akwai wasu mala'iku na musamman bi qudratihi lil arshi hamiluna su ne suke dauke da gadan mulki na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da kudrashi wadannan mala'iku da suke dauke da al arshi su takwas ne kamar yadda ya fada wa ya hamilu la arshi rabbika fawqahum yawma idhin samaniya haka kuma can cikin suratu gafir alladhina yahmiluna la arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbih mala'iku ne suke dauke da wannan gado na mulki bayani ya gabata al arshi ita ce halittar da a cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala gaba daya babu halitta da takai girmanta kuma ba wanda ya san gwalgwadin girman al arshi in banda Ubangijin da ya halicce ta shi yasa ya siffanta ta da wannan sifa yace yake cewa innahu huwa wannan innahu huwa yubdi'u wa yu'idu wa huwa al-ghafurul wadud sai yace zul arshil majid ma'abucin al arshi wanda take mai girma ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah yake cewa sammai bakwai da kassai bakwai duk girman su inda za a dunkule su a dangana su a auna su da girman kursiyo to gaba ɗaya saman bakwai da kasan bakwai ba su kai matsayin zobe da aka jefa a cikin sahara sahara gaba ɗayan ta ita ce wato kursiyo yace ita ma kursiyo duk girman ta inda za a auna girman ta da girman al arshi ita ma bata kai ba gulgudan zobe da aka jefa a cikin sahara shi yasa can yace wasi a kursiyu hussamawati wal arda kujeran mulkin sa ta yalwaci sammai bakwai da kassai bakwai ma'ana tafi girman su gaba daya to dan haka ita wannan al arshi mala'iku ne guda 8 suke dauke da ita wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an bani izini na baku labari game da wani mala'ika daga cikin mala'ikun da suke dauke da al-arshi maza Allah yake fada daga wato fatar kunnansa wannan wadda take reto zuwa atikinsa nan ka fada daidai inda ake cewa kashin barwargi nan kenan nan ka fada maza Allah yace tafiyar shekara 700 daga nan ka fatar kunne fa zawwa nan tafiyar shekara 700 to ina ga kan nashi gaba daya ina ga wuyan ina ga sauran gangan jikin gaba daya to waɗannan mala'iku da suke dauke da al-arshi ba wani karfin su bane a kudura ce ta Allah Allah shi yake rike da al-arshin sa shi ya faɗa inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsaka huma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura yace ubangiji ta'ala shi ke rike da saman bakwai da kasan bakwai an tazula shi ya hana su gushi daga yadda suke wala inzalata inda sama da ƙasa za su yi famar gushewa daga yadda suke a ce ita sama tana famar rutuwa ƙasa tana tangal-tangal tana famar gushewa daga yadda take ubangiji ta'ala yace in amsaka huma min ahadin min badi babu wani daidai da dai wanda ya isa ya rike su bayan Allah subhanahu wa ta'ala haka a cikin suratul hajji ya faɗa wa yumsiku samaa an taqa alal ardi illa bi izni ubangiji ta'ala shi yake rike da sama shi ya hana ta fadu ta rutu illa bi iznihi ba yadda za a yi sama ta fadu sai da izinin Allah to shine anan yace fa minhum mala'ikatun bi qudratihi lil arshi hamiluna daga cikin mala'ikunsa akwai wasu mala'iku waɗanda suke hamiluna lil arshi masu ɗauke da gadan mulki nashi amma bi qudratihi da qudrashi da ikon shi ne suke ɗauke da ita sai yace wa da'ifatu minhum haula arshihi yusabbihun wata jama'ar daga cikin mala'iku yusabbihuna suna ta tasbihi haula arshihi wato gefin al'arshinsa an gane ku da su mala'ikun da suke dauke da al'arshi da waɗanda suke gefin al'arshin gaba ɗayan su suna tasbihi ne da yabon Allah subhanahu wata'ala kamar yadda yake faɗa watara al-mala'ikata hafina min hawli al'arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim zaka ga mala'iku suna zagaye da al'arshi gadan mulkin Allah subhanahu wa ta'ala kuma suna tasbihi da yabon ubangijinsu haka ce yake fada allazina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim mala'ikun da suke dauke da al'arshi da waɗanda suke gefin al'arshin suna zagaye da ita suna tasbihi da yabon ubangijinsu wanda shi wannan tasbihi kirari ne ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda su wannan mala'iku iya aikin su wanda su suna gefin al'arshin he tasbihi suke shine anan malam yace wa da'ifatun minhum wata jama'a daga cikin su haula arshihi wato suna gefin gadan mulkin sai yusabbihuna suna ta tasbihi wa akharuna wasu mala'ikun bihamdihi yuqaddisuna wato suna tsarkake ubangiji da yabansa an gane ko in sun ce subhanallahi sai su ce wa bihamdihi wasdafa minhum rusulan ubangiji ta'ala ya zabu jakadu daga cikin mala'iku ya zabu wasu jakadu ila rusulihi ya yake aika su zuwa ga manzanninsa an gane ko wai daga cikin mala'ikun wasu jakadu ne na Allah subhanahu wata'ala wanda yake tura su zuwa ga manzanninsa kamar yadda ya zabi Jibrilu alaihi salam a matsayin cewa shine jakadansa amintacce wajen isar da wahayi ga manzanni sai ya ce wa ba'dun mudabbiruna li amrihi wasu daga cikin mala'ikun yace mudabbiruna masu gudanar da lamurra ne daga sama har zuwa ƙasa li wannan masu gudanarwa ne li amrihi ga al'amarin ubangiji subhanahu wata'ala abin da yi ne to kamar yadda bayani ya gabata wannan yana tabbatar mana rukuni daga cikin rukunnan imani guda shida shine imani da mala'ikun Allah subhanahu wata'ala imani da mala'iku kamar yadda bayani ya gabata abu na farko sai ka tabbatar da cewa akwai su kai imani da cewa halitta ce ta Allah wadda take samamma an gane ko kamar yadda dalilai sun tabbatar da haka kuma mun yi bayanin cewa ba dukkan abin da baka gani da ido kace babu shi a'a mun yi misali kamar yadda malamai suka yi kowa yayi imanin a gangan jikin shi akwai wata halitta ta Allah mai suna rai wadda gangan jiki yake rayuwa da ita wanda da zaran an zare wannan halitta gangan jiki ya zama honko zuwa dan lokaci zaka ga ya fara bugawa bayan haka sai tsutsa da sauransu kowa yayi imani akwai rai da yake rayuwa da shi amma yau inda za babu wani wanda ya isa a fadin duniyar nan ya nuna maka cewa ga inda rai yake, ba ma wai ya nuna ma ga yadda yake a cikin ma ya nuna maka a ina yake bai isa ba. To kenan sai mun yi imani cewa waɗannan halitta ta Allah subhanahu wa ta'ala mala'iku akwai su, kuma Allah ya halicce su ne da sinadari wanda yake na haske, kamar yadda bayani ya gabata a hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda. Abu na biyu, mu yi imanin cewa su mala'iku halitta ce mai yawa matuka, ba wanda ya san adadin su in banda mahaliccin su subhanahu wa ta'ala. Shi ya faɗa wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa, ba wanda ya san rundunar ubangijinka adadin ta in banda shi. Bayani ya gabata abinda yake nuna mana yawan mala'iku, maza Allah sallallahu alaihi wasallama daren da aka tafi saman bakwai da shi, maza Allah ya ga wani masallaci sai yake tambaye Jibril wannan kuma menene, sai ce masa wannan shine albaitul ma'mur wanda Allah ya rantsuwa da shi. Maza Allah Jibril yake faɗa masa cewa tunda Allah ya halicci duniya, wannan masallaci addini na Allah mala'iku 70,000 suke kai masa ziyara, in sun tafi kuma ba sa dawowa har ƙarshen duniya, gobe ma wata 70,000 ce sabuwa. Haka hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, a ranar kiyama za a zo da wutar jahannama tana da ragama 70, kowace ragama ɗaya daga cikin ragama 70,000, mala'ika 70,000 suke rike da ita, 70,000 sau 70,000 miliyar 4 da miliyan 900, miliyar 4 da miliyan 900 adadin mala'ikun da suke janye da wutar jahannama a ranar kiyama kadai. To ina ga sauran mala'iku? Kenan sai mun yi imanin cewa halitta ce mai yawa wadda ba wanda ya san adadin ta in banda Allah. Haka manzon Allah ya faɗa, ya ce sama ta yi nishi kuma ya cancanta ta yi, a cikin sammai bakwai gaba daya manzon Allah ya ce babu gun da zaka dora yatsa hudu face akwai mala'ika yana mai sujada ga Ubangiji. Abu na uku shine mu yi imanin cewa mala'iku suna da matsayi mai girma a gun Allah subhanahu wa ta'ala, bayi ne masu daraja, kamar yadda ya faɗa waqalu takhazar rahmanu walada subhanahu bali ibadun mukramuna, ash-shahid chai bali ibadun mukramuna, sanadi su mala'iku bayi ne masu daraja. Kuma haka ya faɗa shine yace bi aidi safara, sai yace kiramim barara, bi aidi safara kiramin barara, a hannuwan jakadu na Allah subhanahu wa ta'ala, su yi ce kiramin waɗanda suke masu daraja barara, masu matukar biyayya ga Ubangijinsu. Kuma haka ya faɗa wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Sannan abu na hudu shine wato mu yi imani, abu na hudu shine mu yi imanin cewa su kansu mala'iku junansu ya fifici juna, wasu sun fi wasu daraja a cikinsu, kamar yadda mala'ikun da suka fi kowasu mala'iku daraja a gun Allah subhanahu wa ta'ala, su ne waɗannan mala'iku uku wanda ambatansu ya zo a cikin addu'a ta sallar dare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bude sallarsa, yakan faɗa yake cewa Allahumma rabba Jibrila wa Mika'ila wa Israfila fa'iras samawati wal ardi alimal ghaibi wash shahada, har izuwa ƙarshen addu'ar yace Allahumma rabba Jibrila wa Mika'ila. Kaga ya ambata Jibril, ya ambata Mika'il, na ukun sai yace wa Israfil, da haka hada wannan na hudu cewa Azra'ilu, wannan bai tabbata ba a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, babu hadisi daidai da daya ingantacce wanda manzon Allah ya ambaci cewa mala'ikan mutuwa sunan shi Azra'ilu. Allah bai ambata ba a Al-Qur'ani cewa sunansa Azra'ilu, haka manzon Allah bai ambata ba. Iya abinda Allah ya ambaci mala'ikan mutuwa shine malakul mauti, qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum, kace masa kawai mala'ikan mutuwa kamar yadda Allah ya ambace shi da wannan suna. To dan haka waɗannan hudun wannan ukun sune fiyayyu a cikin mala'iku, kuma a cikin su ma gaba ɗaya ja gaba shine Jibrilu alaihi salam, shine wanda Allah ya ambace shi da cewa ar-ruh. Kuma cikin wato suratul qadr ubangiji ta'ala na faɗa ta nazzalul mala'ikatu war-ruhu fiha, kuma haka can ubangiji ta'ala na faɗa wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin, kuma haka ya faɗa qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Sannan abu na biyar shine mujibinci mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala, ma'ana mususu mu kaunace su kuma mu zamanto abokan gaba ga duk wanda yake kiyayya da mala'ikun Allah. Duk wanda yake kin mala'iku to mu ma abokin gabar mu ne, mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala masoyan mu ne, suna son mu suna kaunar mu, shi yasa suke roƙa mana gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Mu ma aqidar mu dole mu so mala'ikun Allah, dole mu kaunace su, shi yasa Ubangiji ta'ala ya faɗa qul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibril wa mika'il fa inna allaha aduwwan lil kafirin. Abu na shida shine mu yi itikadin cewa su mala'iku halitta ce daga cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala, ba su da sanya hannu game da lamarin Allah. An gane ku? Ma'ana ba su da sanya hannu game da halitta ko tafiyar da al'amurra, wannan duka lamari ne wanda ke hannun Allah, su bayi ne na Allah wanda suke aiki da umarninsa. Allah shi kadai ne mahalicin halittu gaba daya, kuma dukkan halittun da suke cikin sammai da ƙasai gaba daya mallakar shi ne, kuma bayin shi ne. Su ma mala'iku ɗaya ne daga cikin bayin Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda mu ba mu da sanya hannu game da halittar Allah subhanahu wa ta'ala, ba wanda ya kama masa, kuma ba mu da wani abu wanda yake namu wanda yake mallakar mu, kuma ba mu da sanya hannu game da janyo wani amfani ko ije tsanani ko yaye shi. To haka su ma mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala, komai a hannun Allah yake. Abu na bakwai shine wato imani da waɗanda imani daki daki game da wanda ambaton su ya zo a cikin alqur'ani ko sunna, to mu yi imani da su ɗaya bayan ɗaya kamar yadda ya zo, kuma haka a jumulce mu yi imani da mala'ikun Allah gaba daya, domin akwai mala'ikun da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mana sunayensu da kuma ayyukansu wanda aka dora musu. Kaga kamar yadda muka yi bayani, Jibrilu alaihi salam mala'ika ne wanda Allah ya ambata mana sunansa, kuma ya nuna mana aikinsa shine isar da wahayi ga manzanni. An gane ko? Kamar yadda ayoyi na alqur'ani suka tabbatar, akwai mala'ika mala'ikun da Ubangiji ta'ala ya wakilta su game da kula da wato ruwan da yake sauka daga sama da kuma wato tsirrai waɗanda suke na ƙasa, kamar yadda wato Mika'il alaihi salam wato shi yana daga cikin mala'ikun da Allah ya wakilta su game da ruwan da yake sauka, ma'ana arzikin bayi. Wannan girgije da kake gani mala'iku na musamman Ubangiji ta'ala yake da su wanda suke kore girgijen wannan. Shine kamar yadda ya zo a hadisi sahihi, manzala sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, yake cewa wani daga cikin magabata ya ji a cikin girgije ana magana ana cewa ku shayar da gonar wane, ku shayar da gonar wane, ku shayar da gonar wane. Abin ya bashi mamaki, ya daure masa kai sai ya iske wannan bawan Allah, sai yake tambayar shi, yake cewa kai ne wane? Sai ya ce masa eh. Menene sana'ar ka? Yace noma nake. yace in kai noma yaya kake yi, sai yace in nayi noma amfanin da na samu na kan kasa shi kashi uku. Kashi na farko domin na ci ni da iyali na, kashi na biyu na taimaka ma talakawa mabukata, na uku kuma na kan dakace shi saboda noman baɗi. Yace to ina tabbatar maka a cikin gilgije na ji ana maganar cewa a shayar da gonar wani. To dan haka kasancewar akwai mala'ikun da Allah ya wakilta su game da ruwan da yake sauka da kuma abin da ya shafi tsirrai. Sannan daga cikin mala'iku akwai mala'ikan da Allah ya wakilta shi game da busa kaho idan kiyama ta yi, shine wato Israfilu, kamar yadda ya tabbata wato ya tabbata cewa Israfilu alaihi salam shine zai busa, shine mala'ikan da Allah ya wakilta game da busa kaho, kamar yadda Al-Hafiz Ibn Kathir ya ambata a daidai fadar Allah subhanahu wa ta'ala, qawluhu al-haq wa lahul mulku yawma yunfaqu fi sur, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada a hadisi sahihi, yake cewa kaifa an'am, yace ta yaya zan saki na ji dadi na yi walwala da rayuwar duniya, wa sahibul qarni qad iltaqamal qarna wa huwa yantazirul izna aw kama qala. Manzo Allah yace ta yaya zan saki da rayuwar duniya na saki na ji dadi na yi walwala alhali mala'ikan da aka bashi izini game da busa kaho ya kafa kafan a bakinsa yana jiran a bashi izinin busawa ya busa kowa ya tashi daga aiki. Yace wace irin sakewa zan yi da rayuwar duniya, shi wannan mala'ika da aka bashi, da aka umarce shi, da aka umarce shi aka bashi izinin busa kaho ya kafa kafan a bakinsa. Manzon Allah yace iya abin da yake jira izini na Allah subhanahu wataala. Kaga wannan kenan yana nuna mana cewa daga cikin mala'iku akwai wanda Allah ya wakilta shi game da busa kaho. Sannan daga cikin mala'iku akwai mala'ikun da Allah ya wakilta game da karɓar rayukan bayi. Jagaban su shine malakul mauti, mala'ikan mutuwa. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa, qul yatawaffakum malakul mauti allazi wukila bikum. Kuma haka ya faɗa, hatta idza jaa ahadakum al-mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarridun. Daga cikin mala'iku akwai mala'ikun da mala'ikan da Allah ya wakilta shi game da kula da duwatsu. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan ya dawo daga Taifa sun masa mummunar mayarwa, sun ki karbar sakon da yazo da shi, suka hada shi da wawaye da yara kankana suka ringa jifansa, ran shi a bace. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya juyo yana kan hanyar dawowarsa, ya dawo cikin hayyacinsa, yace sai naga wata inuwa. Manzon Allah yace fa iza ana bi sahabatin qad adallatni, sai ga maka wani gilgije ya min inuwa. Manzon Allah yace fa nazartu, sai na daga kaina na kalla, fa iza fiha jibrilu, sai ga maka jibrilu alaihi salam ne. Fanadani, sai ya kiraye ni, fa qala, yace da ni, inna allaha qad sami'a qawla qaumika laka wa ma raddu alayka, lalle ubangijinka ya ji fadar da mutananka suka yi maka da irin amsar da suka baka. Wa qad ba'athallahu ilayka malakal jibali, tabbas ina fada maka ubangijinka ya turo maka mala'ikan da ke kula da duwatsu, li ta'murahu bima shi tafihi, dan ka umarce shi da iya abinda kake so ya aikata da su. Daga nas Allah ya aiko masa wannan mala'ika mai kula da duwatsu dan ka umarce shi ya aikata abinda kake so yayi da su. Manzo Allah yake fada, fanadani malakul jibali, a lokacin nan mala'ikan da ke wakiltar duwatsu da umarnin Allah sai ya kiraye ni, fa sallama alayya, yayi mun sallama, sannan sai ya ce da ni, ya Muhammad, yace ya kai Muhammad, zalika fi ma shi'ita, iya abinda kake so in yi shine zan yi, turo ni akai, in shi'ita an udubika alaihimul akshabaini, in kana so wannan manyan duwatsu bi na Makka na ruho musu su gaba ɗaya su nike su, to take yinke yanzu an gama. In kana so, shawara yake nema ta manzon Allah, yace in kana so waɗannan manyan duwatsun biyu na ruho musu gaba ɗaya su wannan duwatsun su nike su, yanzu ayi. Manzon Allah sai yace bal arju an yukhrij Allahu min aslabihim man ya'budu Allaha wahdahu la yushriku bihi shay'a. Manzon Allah yace iya abinda nake so, daga tsatsan su Allah ya fitar da wanda zai ringa bauta masa wanda ba zai yi shirka ba. Wannan irin tausayi da Allah ya kimsa a cikin zukatan annabawa da manzanni, dama Allah ya faɗa ya siffanta shi da wannan sifa bil mu'minina ra'ufur rahim, ya faɗa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya faɗa wa rahmatul lil ladina amanu minkum. To dan haka shi iya abin da yake fata Allah ya fitar da mai tauhidi daga tsaransu. To wannan yana nuna mana daga cikin mala'iku akwai masu wakiltar duwatsu, haka daga cikin mala'iku akwai mala'ikan da yake kula da mahaifa. In Allah ya daidaita halittar da a cikin mahaifa, wannan mala'ika akan turo shi ya busa ma dan rai, sannan kuma a umarce shi cewa ya rubuta abubuwa hudu, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katabi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa shaqiyin aw sa'idin. Ya rubuta aikinsa da kwanukan rayuwarsa da arzikinsa, sannan kuma kasancewar tababbe ne dan wuta ko dan aljanna ne, mala'ika yakan rubuta wannan tun da yana cikin mahaifiya kafin ya zo duniya. Haka daga cikin mala'iku akwai masu dauke da al'arshi, kamar yadda malam ya faɗa a nan, yace wa minhum, yake cewa bi kudratihi li arshihi hamiluna lil arshi hamiluna, wa minhum bi kudrat wa minhum mala'ikatu bi kudratihi lil arshi hamiluna. To daga cikin mala'ikun akwai waɗanda suke dauke da al'arshi, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa allazina yahmiluna al'arsha ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. هكا كما ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. سنن daga cikin mala'iku akwai mala'ikun da suke gadin aljanna, masu tsaron aljanna, kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma kafin haka Ubangiji ta'ala na faɗa wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. Ash-shahid wa qala lahum khazanatuha, mala'ikun da suke tsaron aljanna za su faɗa ga mu'minai in sun iso kofar aljanna, za su ce da su salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. Haka can fadar Allah subhanahu wa ta'ala, jannatu adinin yadkhulunaha wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim, sai yace wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad dar. Kuma ya tabbata a hadisi na cikin sahihu Muslim, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada ati babu da jannati yawmal qiyama fa astafti, zan zo kofar aljanna a ranar kiyama na nema a buɗa mu. Fa yaqulul khazin man anta, mai gadin aljanna sai ya faɗa ya ce kai ko wane ne. Manzon Allah ya ce fa aqulu Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, sai in ce masa ni ne Muhammad. Fa yaqulu, sai mai gadin aljanna ya ce bika umirtu Allah aftahli ahadin qabla, daman da kai aka umarce ni karna suke na buɗa ma wani ya shiga kafin kai. Sannan daga cikin mala'iku kuma akwai masu gadin wuta, akwai mala'ikun da Allah ya tanade su saboda gadin wuta, kamar yadda ya faɗa alaiha tis'ata ashar, an gane ko alaiha tis'ata ashar, wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ikatan وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا الْآيَةُ. الشاهد أُبَنِجِي تَعَالَى يَجِي عَلَيْهَا akan wannan wuta waɗanda suke gadinta akwai mala'iku 19. Kuma Allah ya ce ba mu sanya masu gadin wuta face mala'iku. Kuma wannan kididdiga ta su cewa 19, Allah ya ce ba mu sanya shi ba sai dan fitina ga waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu. Sannan kuma daga cikin mala'iku akwai waɗanda suke masu ziyartar wannan masallaci Albaitul Ma'mur kamar yadda bayani ya gabata. Daga cikin mala'iku akwai mala'ikun da suke yawo a ban ƙasa, su iya abinda suke nema suke cigiya mahalli na ambaton Allah, gunda ake karanta Alkur'ani da Sunna, su kawai iya cigiyar su a ban ƙasa, yawon da suke ko ina duk inda suka samu waɗanda suke ambaton Allah karanta Alkur'ani da Sunnar Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sukan zo su zauna. Sannan daga cikin mala'iku akwai mala'ikun da su ne marubuta, wanda Allah ya wakilta su game da rubuta dukkan ayyukan bayi alkhairi da sharri, duk abin da bawa yake aikatawa gaba daya su waɗannan mala'iku iya aikin su shine su rubuta su tabbatar a cikin littafi. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa, wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'aluna. Haka ya faɗa kuma, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun. Kuma ya faɗa, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Sannan daga cikin mala'iku akwai mala'ikun da Allah ya wakilta su game da wato fitina ta kabari, shine tambayoyin da ake ma bawa bayan an binne shi. An gane ko? Wannan mala'iku sunansu ya tabbata a hadisi ingantacce, munkar wa nakir. An gane ko? Munkarun wa nakir. Waɗannan su ne mala'ikun da suke yi ma bawa tambaya wato a cikin kabarinsa. A takaice, wannan kenan al-imanu bil mala'ikati mufassalan, kenan daki daki, amma a jumlace dukkan mala'ikun Allah da wanda ya bamu labari da wanda bai bamu labari ba mun yi imani da su. Kuma wanda ya bamu labari cewa akwai mala'ika mai suna kaza, akwai mala'iku masu aiki kaza, akwai mala'iku masu kaza, wannan duka mun yi imani da shi. Kenan dole sai kayi imani da mala'ikun Allah jumlatan wa tafsilan. Imani da mala'iku yana daga cikin amfaninsa shine sanin girman Allah subhanahu wa ta'ala, sanin girman Allah subhanahu wa ta'ala da cikar mulkinsa. Ka ga dai adadin mala'ikun nan, kuma ka ga yadda wannan halittu na Allah subhanahu wa ta'ala suke da yawa, da yadda suke da ƙarfi, da yadda suke da girma. Mala'ika ɗaya ne ko ya giggiba alƙaryu na mutanen Annabi Lut gaba ɗayansu, sai da ya yi sama da su, sannan ya musu juyin waina. Kuma mun faɗa ɗazu hadisin da Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗar cewa an ba shi izini ya ba mu labarin wani mala'ika daga cikin mala'ikun da suke ɗauke da al'arshi, daga fatar kunnansa zuwa kafadar shi tafiyar shekara 700. Kenan imani da mala'iku yakan ƙara ma mumini sanin girman Allah subhanahu wa ta'ala da cikar mulkin shi. Sannan yana daga cikin wannan amfanin imani da mala'iku shine godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa tabbasawarsa da yadda yake kula da bayinsa. Domin daga cikin mala'iku yana daga cikin tausasawar Allah subhanahu wa ta'ala da jin ƙanshi game da bayi, ya wakilta ma kowa daga cikinmu mala'iku biyu wanda suke rubuta duk abinda mutum ya aikata. Kuma daga cikin mala'iku akwai wanda Allah ya wakilta su da bayi wanda suna kare bayi game da duk wasu hadirra, sai in alƙadarin Allah ya zo abinda kawai ban makawa dole sai ya tabbata, dole su kauce. Kamar yadda ya faɗa, lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Yana daga cikin kuma fa'idar imani da mala'iku shine wato kaunar mala'iku akan abinda Allah subhanahu wa ta'ala wato ya shiryar da su na tsantsar ibada wanda ba su da aiki illa bautar Allah subhanahu wa ta'ala, da yanda suke taimaka mana, da yanda suke kaunar mu, suke roƙa mana gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, duk wanda yayi sallah ya ci gaba da zama a gunsa inda yayi sallah, to mala'ikun Allah ba za su gushe ba, suna yi masa addu'a. Kamar yadda ya faɗa wa mala'ikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi allazi salla fihi yaquluna allahumma arhamhu allahumma ghafir lahu allahumma tub alayhi. Mala'iku mazala sallallahu alaihi wasallama yace ba su gushe ba, suna addu'a ga duk bawan da bayan gama sallah ya ci gaba da zama a gunsa, suna cewa ya Allah ka gafarta masa, ya Allah ka ji kansa, ya Allah ka karbi tubansa. Haka mala'iku suke yi mana addu'a. Kuma ga yacin aya a cikin suratu Ghafir, allazina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma faghfir lilladhina tabu wa tabu sabilak waqihim azabal jahim. Haka mala'iku suke yi ma mu'minai wannan addu'a. Nan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.